Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sojojin saman Rasha sun harbo wani jirgi mara matuki a yankin Crimea a jiya Asabar, kamar yadda hukumomin Rasha suka sanar. Wannan dai shine karo na biyu da irin wannan abin ya faru a helikwatar rundunar Rasha a tekun Bahar Aswad a cikin makonni uku. Oleg Krichkov, mai taimaka wa gwamnan Crimea, shi ma ya faɗa ba tare da ba da ƙarin bayani ba. Yana mai cewa halin da kananan jiragen sama mara matukan ke kaiwa sun yi sanadiyar tabbatar da tsaro ta sama a yammacin Crimea. Rasha ta ɗauki Crimea a matsayin yankinta, amma jami'an Ukraine ba su taɓa amincewa da mamayar da Rasha ta kai a shekarar 2014 ba. Lamarin da ya ƙara tabbatar da raunin da dakarun Rasha ke da shi a yankin Crimea. Hukumar kula da harkokin yada labarai ta Najeriya a ranar Juma'a ta sanar da soke lasisin kafafen yada labarai 52 akan rashin biyan haraji, wani mataki da kungiyar 'yan jarida ta kasar ta ce ba daidai ba ne. Shugaban hukumar yada labarai ta kasa NBC, Malam Balarabe Illela, shi ne ya sanar da haka a ranar Juma'a a wani taron manema labarai a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Tashoshin da abin ya shafa, hukumar na bin su bashin naira biliyan 2 da miliyan 660, wanda ya daidai da dalar Amurka miliyan 6,200, inji hukumar. A cikin wata sanarwa da ta fitar, hukumar ta NBC ta ce ta wallafa jerin sodayin kafafen yada labarai da take bin kudaden lasisi a watan Mayu, tare da basu wa'adin biyan basussukansu don kaucewa soke lasisin. Ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya ta bayyana matakin a matsayin na gaggawa da kuma rashin shawara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron Somalia na ci gaba da wani samame da dufin kawo ƙarshen harin da aka kai a kan wani otel a Mogadishu, babban birnin ƙasar, inda suka kwashe sa'o'i 24 suna fafatawa da 'yan ta'addar Al-Shabab, bayan da suka tayar da bama-bamai da dama, inji jami'an tsaron. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai a ranar Juma'a a kan otel ɗin Hayat, wani babban otel da jami'an gwamnati da dattawa da 'yan kasashen waje ke yawan shiga, ya kai akalla mutane 20 tare da jikata wasu fiye da 40, a cewar majiyoyin asibiti. Wani babban jami'in 'yan sanda da ya bukaci a sake sunansa saboda ba shi da izinin yin magana da manema labarai, ya shaidawa muryar Amurka cewa wasu 'yan bindiga dauke da mugan makamai suna ci gaba da fafatawa da sojojin gwamnati a cikin haraban otel ɗin a jiya Asabar da daddare. A cewar ma'aikatar motar ɗaukar marasa lafiya ta ambula na Mogadishu, an ciro akalla gawarwaki 13 daga baraguzan wani bangaren ginin otel ɗin da ya ruguje. Amurka na shirin sayan hatsi na kusan tan 150,000 daga ƙasar Ukraine nan da 'yan makonni masu zuwa, don jigilar kayayyakin abinci da ke tafe daga tashar jirgin ruwa da aka buɗe bayan ya sha fama da yaƙi, kamar yadda shugaban hukumar samar da abinci ta duniya ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Associated Press. Ba a riga an bayyana inda za a kai hatsin ba, kuma ana ci gaba da tattaunawa, inji David Beasley. Sai dai jigilar da aka shirya yin, wanda ke zama ɗaya daga cikin da dama da hukumar mai yaƙi da yunwa ke niyyar yi, ya ninka adadin hatsin da ta yi jigilarsu a farko sau 6 daga ƙasar Ukraine, wanda yanzu za a kai zuwa yankin kuriyar Afirka, inda mutane ke fuskantar barazanar yunwa. Beasley ya yi magana ne a ranar Juma'a daga arewacin Kenya, wanda ke cikin matsanancin fari da ke yankin kuriyar Afirka. Ya zauna a ƙarƙashin wata bishiya a tsakanin matan yankin da suka shaida wa kamfanin dillancin labaran AP cewa a shekarar 2019 ne aka yi ruwan sama na ƙarshe a wurin. A ƙarshe, akalla mutane 32 ne suka mutu a kudu maso gabashin Turkiya a jiya Asabar, a lokacin da motoci suka afkawa masu kai ɗaukin farko, wanda ke taimakawa haɗurran da suka faru a baya, inji hukumomi.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa.
Harin yanzu dai shirin kasuwa ya zirci waɗansu kasuwanni a ƙasar Jamhuriyar Kamaru domin sanin halin da dama saye da sayarwa musamman mata ɓangaren kayayyakin masarufi wanda ake amfani da su na yau da kullum. Ga yadda hirar tamu ta kasance tsakanina da su a waɗannan kasuwannin.
Ina tare da wata wanda ta zo yin cefane wanda ake kira Malam Marakiya, ta zo yin cefane domin al'amuran yau da kullum. Malam Marakiya, ya kika samu waɗannan abubuwan da kike saya kamar su tumatur, albasa da sauransu, ga shinkafa, ga kuma su taliya, na ga kina saya, zaki je domin ki amfani da shi. Farashin yana da sauki kuwa?
To alhamdulillah, farashi yana da dan sauki yanzu, ba kaman da ba da muke sayan tumatur $3.40, kashin $40 ya da $100, kashin $100 ya komo jaka. To yanzu alhamdulillah ya sauka, yana da sauki domin an rufe iyakan da tumatur yake shiga. Da muke sayan kajo jaka 16-15, yanzu kajo ya zama jaka 3.5 har 2.5 ma ana sai.
To ya ke gani ta ɓangaren shi shinkafa, mai da kuma sukari?
Kai, shinkafa da mai kan gaskiya ya haura. Mai da muna sai jaka da 40, jaka da 50, yanzu ya dawo har jaka da rabi. Shinkafa ban san kilo, muna sai jaka 10, yanzu 11, akwai 12.5, akwai jaka 10-11. Hawa.
To ya kaman kuma kilo 50 fa nan kuke sa?
Da muna sai 21 babu, yanzu 22, 23.
To yanzu ya halin rayuwa yake da ku da iyalanku, gashi ga corona, ga kuma yanda aka rufe kan iyakokin?
Ba abin da za mu ce, sai mu ce alhamdulillah, Allah dai rufa mana asiri, amma ana cikin wani hali kamar tsada, waɗansu abincin sun yi tsada.
To ya kaman kuma ta ɓangaren su naman miya da sauransu domin yin girke-girke
na? Nama yana nan a farashinsa, ba a ƙara farashi ba, sun rage dai awon ne dai bai da auki kaman da, amma farashinsa na nan. Mai ƙashi yana nan jaka da rabi, kilo ɗaya jaka 3, mara ƙashi kuma yana nan kilo ɗaya jaka 3.60.
To yanzu ya kuke yi kuma da ɓangaren su planti da dankalin turawa da sauransu?
Wannan ya sauka tun da an rufe hanyar gabin inda dai suke zuwa sara, da wannan duk an rufe bai wuce. Yanzu wannan ya yi dan sauki da sauki, planti na da dan sauki, pom ma su dankali duk dai da sauki. Shinkafa da mai ne dai gaskiya ya haura.
To yanzu wani kira zaki yi gwamnatin kasar Kamaru?
To ni dai ina kira da gwamnatin kasar Kamaru ya sassauta mana akan shinkafa da mai da kayan dai abinci na ci dai a sassauta.
Ya kuma biredi da sarutun da an fi amfani da kayayyakin fulawa?
Fulawa ma an ƙara masa farashi, shi ma ban san kilo ana saye. Muna saye da jaka 8 yanzu, muna saye da jaka 6.5, jaka 7, yanzu jaka 9 ne. Sankan ta kilo kuma ana sayen shi 12-13, yanzu ya ƙaura har 10-13 sayensa. Akwai lokacin da aka saya ma har 15 sayensa.
Ina nan a wata babbar kasuwa da ke birnin Duwala, cibiyar kasuwancin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Anda na shigo shagon wani babban ɗan kasuwa mai sayar da kayayyakin masarufi kamar su kayayyakin shinkafa, man girki da kuma sauran dai abubuwan gabaki ɗaya. Alhaji, sunanka?
Sunana Awolu.
Malam Awolu, ya kake fuskantar matsalar kayayyakin masarufi musamman wajen yadda kuke sayar da farashi ga 'yan kasuwa da kuma magidanta?
To yanzu kamar alhamdulillah, muna ganin cewar farashi an samu sauki daga gare shi, insha Allah. Yawa, yanzu kaman shinkafa limoms ita muna saidaita kan yanzu jaka 19 darabi haka muna rago kuma wata shinkafa da ake kira ita ma wariyo ita ma muna sai da ita 15 darabi akwai kuma vietnamian ita ma kuma muna sai da ita 16,500 yawa sauran shinkafa su telandin wadannan kamfulo mumman ba a samu su ma su sa kasuwa
to a ta bangaren man girki kuma da sukari ba
yawa man girki kaman mayor muna dauko shi akan 15,000 mu ma muna sayar da shi 16,000 fa haka
na ba to sukari buhu na gusara
sukari na buhu muna sayar da shi 28 27 haka
to ya kake ganin a wajen kara muku kudaden haraji da gwamnati ka saka muku shin kuna dan samu kusa ko a yanzu da yake akwai corona ko ba
to alhamdulillah kan muna dan fita kan sai dai mu yi wa Allah alhamdulillah kawai tunda duk abinda aka samu sai dai mu ce alhamdulillah kuma mu nemi albarka kawai tunda mu musara kan da take yau gobe sai Allah
to mala walu ya kake ganin kuma rufe kan yakoki da aka yi na kasashe daban-daban musamman akan wannan abatu na corona yana kawo muku ci gaba wajen gudanar da harkokin kasuwanci
to wannan al'amari kam mun ni babin da zan ci aka sai rin ci alhamdulillah ga dukkanin halin da muka samu kanmu shi musulmi abuwan da ya zamanto duka duniya ce tamam mai da wannan al'amari mu kamar kasar kamar gaskiya alhamdulillah muna cikin lafiya da zaman lafiya kuma har yanzu
wani gida zaka yi gwamnatin kasar Kamaru wajen ganin cewa ta sassauta wa talakawanta na musamman wajen bangaren rayuwar yau da kullum
to gaskiya muna godiya ga gwamnatin Kamaru da shugabanninmu da kowa da kowa domin mun ga bambanci akan wani su kasashe da yawa muna nan a cikin Kamaru lami lafiya kuma mun ga harkoki game da kasashe na wurinsu mu a nan sai dai mu gode wa Allah paske mun ga cewa a nan a cikin Afirka ba mu ga kasa gudda yanzu ake zaman lafiya tunda corona ta soma kamar ba
to madalla na gode
an yi mana adalci kwarai da gaske kuma muna godiya Allah ubangiji kuma ya ba mu lafiyar zaman lafiya
ina tare da wanda yake gudanar da sana'ar sai da gasassun kaji da kuma naman shanu mai suna Marabi Ismaila Malam Rabi Ismaila barka da warhaka
ya harkokin kasuwanni
a godiya
to madalla shin ya kuke gudanar da wannan kasuwanci naku ne ko ya kuke fuskanta da wannan lokaci
alhamdulillah wato abin da muke fuskanta a yanzu kam ba za mu ce muna fuskantar wani abu da tsanani haka ba amma muna dan fuskantar da wasu dan matsaloli wanda ba su takakkara sai karya ba wato kamar su masu kiwon kajin suna mana kukan cewar wato kudin abinci ya karu sanadiyyar corona kudin abincin ya karu yanzu bayan wannan corona din kasan kafin abinci ya shigo ya wadata to har yanzu dai ana dan cikin matsala amma ba kamar yadda ake zamani ba
to shin a wani kayayyakin abincin kaji da suka karu ko kudin su ya karu shi sa komai da komai na bangaren kasuwan ku na kaji nan ma dai farashin ya tashi koran zabi
ne wato farashin ya tashi amma ba kamar yadda ake misali saboda har yanzu mu farashin mu bai karu ba don muna sayar da su kamar da jaka uku muke sayar da gasassaka za a da a yau ma kuma gasassaka za ita ma jaka uku muke sayarwa
to su waɗanda suke sara muku da kaji na wasu suke sara muku kenan
suna sara mana a pre yadda muke ɗauka a da muna ɗauka jaka $2.40 zuwa $1.60 to yanzu mun dan samu dai karin $20 na kai to kuma wannan karin $20 ba zai hana a ce za a sai da kaza a kara mata farashi ba ga jama'a to yasa ya muka kuma muke sai da ita akan jaka uku kamar da kowa sai
to kamar masu kiwon kajin wanda suke kawo muku shin ba wani kalubale da yake fuskantar su musamman wajen sauri da su fitar da kaji a lokacin da ba su kosa ba da sauransu domin na ga akwai wanda suke da girma akwai wanda ba su da girma
wato kasan na ga ma cewa abincin ya dan samu tangarɗar shigowa shi sa saboda matsalan corona shi sa aka samu wannan matsalan aka kara kudin abincin kaji shi sa to abincin saboda kudin ya karu na abincin kaji to shi sa wasu maimakon a bari kajin su kwana 45 a cire su to wasu saboda gajin hakuri da kuma suna ganin kudin da suka zuba to sai su basu wasu kwana 35 wasu kwana 40 su cire
to zai sa ke samun kaga kajin wasu manya wasu kanana.
To baka samun korafi daga wajen kusurin ka?
Eh to alhamdulillah ba za a ce ba za a samu korafi ba ka amma saboda su ma kansu masu sayan su san cewa a yanzu ga halin da ake ciki. Kuma mutum ya ce ma kai kazanin ta ya kankanta ya kace to yanzu ai muna cikin matsalan corona ne har yanzu ba gama fita ba to sai ga mutum ya fahimta ya je ya saya haka.
To yanzu me za wani kira za ka yi gwamnatin kasar Kamaru wajen ganin ta sassauta irin waɗannan abubuwa da matakai na ɓangaren corona da kuma yadda za a shigo da kayayyakin abincin kaji.
To alhamdulillah gaskiya duk da gwamnati tana kokarin yinta ko muna ƙara kira ga gwamnati ta saki bodoji saboda abinci kajin da kuma nama mutanen ma ya shigo saboda idan abinci na shigowa da sauran kayayyakin masarufi to insha Allah za a ga abin ya yi sauki ko mutane su ma talakawa suna sayan kayan da sauki.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Masu sauraro kada a sha'afa, a yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Yan uwana masu saurara, ni ne naku Reverend Yakubu Bulus Backfwash, pastor na Graceway International Community Church, Maryland. A wannan lokacin ina so in kama na kalma ko kuma kalmomi na ƙarfafawa. Cikin Zabura 31 daga aya 9, shi marubuci ya nuna mana cewa dukan wani wahalan da muke sha, Ubangiji yana tsane da shi. Ubangiji bai yashe mu ba, Ubangiji bai mance da mu ba. Wahalan da muke fuskanta, hawayen da muke zubarwa, kukan da muke yi, Ubangiji yana tsane da shi. Yana jin kukanmu, kuma ya ji kukanmu, kuma zai mana jin kai. Yana nuna cewa jin kansa tana hanya, Ubangiji zai mana jin kai. So ina son karfafa mu ne ƴan uwa maza da mata, yara da manya tsofofi. Ubangiji bai yashe mu ba, cetonsa na hanya. Mu karfafa, mu yi karfin zuciya, mu dogara, mu sa bege da cewa Ubangiji zai mana jin kai. Jin kansa yana nan a yarwace, jin kansa yana kuma suwa.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, zamu yi magana ne akan nakuda da kuma aiki ko tiyata, wato normal labor and delivery, da kuma cesarean section, wanda aka fi sani da CS a Turance. Normal labor and delivery shine yadda mace za ta shiga nakuda kuma ta haihu da kanta. CS kuma wani agaji ne da ake ba ma mace wajen yin aiki ko tiyata a cire mata jariri. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata, Dr. Idris Muhammad Liman, dake aiki a babban asibitin kasa na Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Barkamu dai.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan nakuda, wato labor a Turanci.
Nakuda ana samun shi a mace mai ciki da ciki ya kosa ya kai term. Term da muke nufi shine ciki ya kai wata 9 a Hausance. Amma idan an bi kimiya muna ce da shi 37 completed weeks. To idan ciki ya kai wannan term din, nakuda zai iya tasowa. Abubuwa da yake tasar da labor ba sai mun je mu yi maganar shi yanzu ba. Wannan cikin kimiya ne. Amma alamomin cewa labor yana tasowa shine ciki zai ta daurewa, ya daure ya sake tun babu ciwo, in ya daure har ya fara daukan ciwo, ciwo ya tuka ruwa, daurewa ya zo nan sai buni ya sake zuwa har ya fara zuwa very frequently 30 minutes 20 minutes 5 minutes. Na biyu, wani sa'i lebo yana farowa da zubar da ruwa, idan mace ciki ya kai tam ruwa ya fita, to wani sa'i farawa lebo kenan. To amma a takamaime da za a ce mace ta fara lebo shine idan ciki yana daurewa, yana ciwo, yana sakewa, sai kuma bakin mahaifan yana canzawa da budawa da zai bawa yaro sukuni da ke cikin ciki ya fito ta farjin mace, nan ake cewa mace ta fara lebo.
A lokacin da mace ta fara jin wannan kamawa da sakewan, me ya kamata ta yi?
A wannan lokacin shine ta kula da yanda frequency na kamawa da sakewan. Idan yana zuwa ne once in 5 hours ba damuwa, amma in ya fara zuwa once every 30 minutes sai kaga daga 30 minutes ya koma 20 minutes ya koma 10 minutes, to ta fara neman anyan zuwa asibiti. Amma kafin ma ta kai wannan level din, lebo din ana shirya mashi ne tun ciki yana nan sabon ciki ko karamin ciki, bai kai bai kosa da zai fara ainihin lebo ba. Saboda nan lokacin ne zaka shirya, muna ce da shi birth preparedness, za ta shirya kayan lebo da abubuwa da ya kamata ta zo lebowa da shi na jikinta da na sabon yaro da jariri da za a haifa, da kuma yanda za ta zo lebo din. Zamin lebo in ya fara, ba zai ce maka sai karfe 2 na rana zan ta fara ba, zai yi ya fara a tsakar dare. To ana bukata mace tun ciki bai kai wannan lokacin ba ta yi shiri yanda idan ya kama ta cikin dare yanda za ta samu ta je asibiti. In suna da mota, ita mai lebon ba za ta iya tuki ba, sai ta nemi driver. In mai gidan baya nan, a samu wanda za ta iya kira da waya. In ma babu mota, za ta iya yi jinga da yan taxi da ta saba da shi, ko kuma makwabta, cewa idan abu ya kama dan Allah zan kira ku, ku zo ku kai ni asibiti. To an fara shirin lebo kenan. To idan ya kai ga kamawa nan, shine za ta taida wannan kwanciyaccen siri na lebo, sannan ta zo dakin haihuwa.
Akwai yiwuwar cewa mace in koda ta fara nakuda da kanta, akwai wani abin da ke tilastawa sai an yi mata aiki kuma?
To akwai, saboda nakuda ba za a ce an haihu ba, sai an yi nakuda, an haifar da yaro, an haifar da placenta, uwar ma kuma jikinta tana nan lafiya, in ba haka ba lebo bai kare ba. Akwai abubuwa da dama da zai iya gocewa daga normal, daga wajen kama ciki da sakewa din nan, yaro in ya gaji kaga da zai iya tolerating lebo ba, kila yaro ya mutu kafin lokaci kai da zai fita. To idan a dakin lebo ne, in mun ga cewa akwai gajiyan yaro, muna ce da shi fetal distress, to sai an yi tiyata mana gaggawa, kafin a ce minti 20 ya kamata yaro ya riga ya fito daga ciki uwa, in ba haka ba zai iya mutu a lokacin. To an dauki wata ciki wata 9 jab da yaro zai fito da rai, saboda gajiyan yaro ya zo ya mutu, kaga an yi babban asara. Shi kuma yana cikin abu da yake sa yawanci ana yi ma mutane mutun tiyata. Shi yasa kuma idan an zo awo, ana ce gawa mata su yi tanadin jini a jiya, saboda idan haihuwan tiyatan na ya zo da gaugawa, ana bukatan jini. Ba wai lalle dan muna so a bada jini bane, amma ba faban gura ranar tafiya. Idan ya kama ana neman jini, to sai kaga a jiyan da aka yi ya zo daidai. Amma yawanci ma 90 zuwa bunda yafi haka bisa 100 ana yin tiyata ba sai mun bada jini ba, sai ya cancanta. Na biyu, idan tun ma ba kama lebo ba, muka gano cewa yaro ya yi girma fiye da kugun uwar da zai bar yaro zai fita, to kaga ba yanda za a yi abunda ya fi karfin rami ya shiga wannan rami, sai dai in za ka lalata shi kuma shine yaro ya mutu a fitar da shi gaba, wanda ba wanda yake so ya yi wannan yanzu. To daga wannan za a yi shirya tun da wuri a yi tiyata. Idan uwar ita kanta ita ta gaji, ta kasa tura yaro, an yi dabaran da zai kara mata karfi da kuzarin ture yaro bata kai ba, to sai kaga abunda zai raba yaro da uwar shine a yi cesarean section. Akwai da dama indication na cesarean section, amma a kimiyya mun kasa su kashi kamar 3. Wasu abubuwa da ya dangata da lafiyar uwar, da saboda wannan ne za a yi tiyata, suna nan, su ma suna nan barakatai. Akwai wasu da saboda lafiyar yaro kadai ne shi ne ake so a yi tiyatan, su ma suna nan da yawansu. Akwai wanda ya danganta da yaro da uwa together, muna ce da fetomaternal indication, su ma suna nan da yawa. To lokaci ba zai bar mu mu sadaukan su daya bisa bisa daya bisa daya ba, amma abinda zan faɗa shine idan mace ta je dakin aihuwa ko nurse ne a wajen ko kuma doktoci ne, za su ta bin nakudanta sai sai a duba komai yana tafiya daidai, ana gani alama abubuwa suna so su goce ta sai su sa magani yanda matakin da ya kamata su dauka su gyara shi. In gyarawa lebo ya ci gaba ne za a yi, in kuma gyarawa nashi shine a yi tiyata za a yi tanadin wannan, in waje ne ba za a iya yin tiyata ba, amma ce kananan asibitoci na gwamnati muna ce da shi primary health care ko kuma some general hospital, wajen da ko babu ma babban doctor da zai iya tiyata zai iya yi, to ana gani alaman cewa abubuwa zai goce kuma abinda zai magance shi shine tiyata, za a iya referring mace zuwa asibiti wajen da ana da kayan aiki na tiyata, a yi aiki tiyata a tambake yaro a tambake uwar.
Likita, kamar wasu irin matsaloli ake iya fuskanta a lokacin da aka yi aiki?
Da dama. Na daya shine matsalolin da ya sa ma za a yi aiki yana nan, aiki shi kansa yana tattare da matsalolinsa, daga kan abun da ake ba mace muna ce da shi anesthesia wanda zai cire ciwo, ko ta yi bacci a yi aiki ba ta ji ciwo ba, ko kuma tana nan an ba da allura an dan kashe can wajen ciki da za a yi tiyata ba za ta ji ba, to magungunan nan suna da damuwansu, zai iya faro ga kowane mace. Wajen yin allura ko kuma ba da maganin ma yana da dangardansa, idan ya faru shi ma damuwa ne, aikin ma shi kansa yana tattare da damuwansa, domin an bi anya an yanke ainihin wajen ciki ne har zuwa can cikin mahaifa, aka sake yanke sakin cikin mahaifa a fidda yaro, idan an yanke jikin mutum jini na zuba, kaga jini zai iya zuba yayi kima, shi ma damuwa ne. Yaron da aka fitar da shi, akwai wasu gyaran anya da idan yaro ya fitar ta farjin mace a wajen aihuwa yakan shiryawa yaro rayuwa a waje, saboda squeezing through the birth canal, to wannan yana zama absent a wanda aka yi mashi tiyata an fidda shi, to yaron yana bukatan taimako a hannun dakitocin jarire, idan an fidda shi to resuscitate wannan yaro zuwa rayuwar duniya, to shi ma yana nan da banda. Amma babban abu da zan faɗa nan shine wannan bai yi maganan abin da ya sa ma aka yi tiyata ba, in rashin lafiya yaro ne ya yi tiyata, rashin lafiya nan shi ma ya biyo shi waje, sai an duba a fara maganin rashin lafiya da ya fara yi cikin ciki zuwa waje, sannan a yi kokarin resuscitation har yaro ya yi lafiya sosai ya ci gaba da rayuwa a wajen mahaifa.
Asu sauraron mu kada dai ku shafa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Idris Muhammad Liman,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kama sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashen Hausa @boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.